This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkamu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Mahmud Lalu ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Litinin 20 ga watan Janairun shekarar 2025, ranar da ake bikin rantsar da tsohon shugaba Donald Trump a wani sabon wa'adi bayan shekaru hudu. Da farko ga kanin labaran duniya.
To ba mod ba su fafutuka a nan Amurka sun ce hada gudanar da bukin rantsar da shugaban kasa da kuma ranar hutun tarayya na Martin Luther King wato bukukuwa biyu ne da suka saba wa juna. Shugaba Joe Biden ya yi afuwa ga Dr. Anthony Fauci da General Mark Milley da wato mai ritaya kenan da mambobin kwamitin majalisa da suka yi bincike akan harin da aka kai a ranar 6 ga watan Janairu. Kana shirin tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas na ciki wato na ci gaba da gudana a yau Litinin.
To kanin labaran duniyar kenan, kamar yadda kuka ji, yau rana ce mai cike da dimbin tarihi a Amurka inda ake gudanar da bukukuwan rantsar da Donald Trump a matsayin shugaban Amurka na 47. Kuma a dalilin haka za mu sadaukar da baki ɗayan shirin na tsawon sa'a guda kan wannan biki domin kawo muku rahotanni hirarraki da ma fashin baki. To a cikin ɗakin watsa labaran namu muna tare da Dr. Muhammad Kabir Hassan, ɗan asalin Najeriya kuma mazaunin nan Amurka, wanda zai taya mu yin fashin baki, wato fashin baki. Dr. Kabir, barka da wannan lokaci. To madalla, kazalika akwai abokan aikinmu da ke kusa da inda ake gudanar da wannan biki waɗanda za mu kira su kai tsaye domin su yi mana ƙarin haske kan wainar da ake toyawa a wurin bikin rantsarwar. Baya ga haka, muna ɗauke da rahotanni na musamman kan batutuwan da suka shafi hulɗa tsakanin Najeriya, Nijar, Kamaru da Ghana, har ma da nahiyar Turai da ita kanta Amurkar.
Ga dawowar turan mulki, masanin kimiyyar siyasa na Jami'ar Bayero Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa ya ce yana ganin akwai raguwar barazanar targaɗin hulɗar Najeriya da Amurka a ɓangaren diflomasiyya.
Tun bayan shigowar jamhuriya ta hudu a shekarar 1992, ake samun kamanceceniya a siyasar ƙasar Amurka da Ghana.
Amurka da Nijar ƙawaye ne da ke matukar ɗasawa da juna a ƙarƙashin daɗaɗɗiyar hulɗar da ta shafi fannonin da ƙasashen biyu ke da manufofi iri ɗaya.
Na Jamus, ƙasa mafi ƙarfin tattalin arziki a Turai, manufofin shugaban kan haraji da kayan da ake shigowa da su daga ƙasashen waje shi ya fi tayar da hankali.
To idan lokaci babu dama, za mu buɗe layukanmu don ku kira ku tofa albarkacin bakinku kan wannan muhimmiyar rana. Tama fa duka waɗannan za su zo muku ne bayan mun kammala da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniyar. Lokacin da za a rantsar da zababben shugaban kasar Amurka Donald Trump a matsayin shugaban kasa, zai yi hakan ne a cikin majalisar dokoki yayin da yake fuskantar mutum-mutumin Reverend Martin Luther King Jr. a ranar hutun tarayya na tunawa da shahararren ɗan fafutukar. Waɗannan bukukuwa guda biyu sun saba wa juna ainihin a cewar masu fafutukan kare haƙƙin jama'a waɗanda suke son cika burin marigayi Reverend na juyin juya hali na lumana. Za a gudanar da bukukuwan girmama King, wato Martin Luther King ne, game da tsinkayar makoma mai kyau ga wato a faɗin ƙasar, yayin da wasu da dama za su kalli yadda za a miƙa mulki cikin lumana a babban birnin ƙasar. Bukukuwan guda biyu wato da suka zo a lokaci guda ya haifar da mabambantan ra'ayoyi daga wato masu fafutuka waɗanda suka yi sukar kalaman Donald Trump na yin wato akan bambancin launin fata da kuma 'yancin ɗan adam a lokacin da yake yaƙi neman zaɓensa na uku. Amma wasu shugabannin ƙungiyoyin fafutuka ciki har da iyalan King suna kallon lamarin a matsayin wani bambanci ne mai ban sha'awa da kuma damar da za a sake mai da hankali akan aikin haɓaka cin wato 'yancin ɗan adam a cikin sabon zamani na siyasa. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi afuwa ga Dr. Anthony Fauci da General Mark Milley mai ritaya da mambobin kwamitin majalisa da suka binciki halin da aka kai a ranar 6 ga watan Janairu shekarar 2021 ta hanyar amfani da ikon ofishinsa cikin sa'o'in karshe don bada kariya daga yiwuwar ramuwar gayya ga gwamnatin Donald Trump mai zuwa. Matakin da Biden ya dauka yana zuwa ne bayan da Donald Trump ya yi gargadin akan jerin sunaye na abokan gaba da ke cike da waɗanda suka saba masa a siyasance ko kuma suka nemi a tuhume shi akan yunkurin da ya yi na juya rashin nasara a zaben shekarar 2020 da kuma rawar da ya taka a halin da aka kai a babban ginin majalisar dokokin Amurka a ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021. Trump ya zabi 'yan majalisar zartarwarsa da suka yi goyon bayansa wanda ya yi ƙaryar zabe a wancan lokacin wanda suka yi alkawarin hukunta duk waɗanda suke da hannu a yunkurin bincikensa. Bai kamaci a yi kuskuren tunani game da wannan afuwar a matsayin amincewa cewa waɗanda aka musu afuwan da sun aikata laifi ba ne, kuma bai kamata a yi kuskuren yarda da amincewa a matsayin sun aikata laifi ba, in ji Biden a cikin wata sanarwa. Al'umma na Amurka suna bin waɗannan ma'aikatan bashin godiya saboda jajircewa da suka nuna ga ƙasarsu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Shirin tsagaitauta tsakanin Isra'ila da Hamas na ci gaba da gudana a yau Litinin, inda bangarorin biyu suke matsayi na farko na tsagaitauta na makonni 6 wanda ake sa ran zai kawo ƙarshen yakin baki ɗaya wanda aka fara a shekarar 2023. Tuni aka sako mutane 3 a cikin 99 da mayakan Hamas ke garkuwa da su a Gaza, inda aka kuma shirya sake wasu 30 a farko-farkon yarjejeniyar. Isra'ila kuma ta shirya sako Falasɗinawa da ke gidan yari da kuma waɗanda ake tsare da su 90, waɗanda dukkansu mata ne da kuma matasa a cewar Hamas, kana wasu ɗaruruwa kuma za su biyo sawu. Kusan mutane miliyan 2 ne ke buƙatar matsuguni na gaggawa a Gaza a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda ta kuma yi kiyasi a wani rahoto a bara cewa za a kai shekaru 2040 kafin a sake gina gidaje da aka lalata su a yankin.
Ya kuma makiyari da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kamar yadda wasunku suka ji a farkon shirin, a yau ne ake bikin rantsar da Donald Trump a matsayin shugaban Amurka na 47 bayan nasara da ya samu a zaben 2024. Bikin na gudana ne a babban zauren nan na Rotunda da ke ginin Majalisar Dokokin Amurka. Kuma abokin aikin mu Sarfila Hashim Gumel da ke farfajiyar ginin majalisar na tare da mu kai tsaye ta wayar tarho a daidai wannan lokaci. A Sarfilu, barka da wannan lokaci, wane hali ake ciki a yanzu?
Amma kuna sauraro na?
Muna jinka, kana jin mu?
Yawwa, to a yanzu haka majalisa tana ciki ana gudanar da wannan biki na rantsuwa duk da yake ba a kammala shi ba. Kamar yadda na ji ka faɗa cewar an matsar da wannan taro zuwa cikin babban zaure na Rotunda a ginin majalisa. To hakan ya faru ne saboda tsananin sanyi, kamar yadda a labarai na jan faɗa cewar wannan sanyi da ke yanzu nan da nake dubawa, muna da yanzu sanyin akalla ma a yanzu da na duba wayata akwai -4°C. A ma'aunin Celsius shine yanzu sanyin da muke fama da shi, wanda hakan ne ya sa shugaba Trump ya bada izinin a maida wannan taro cikin ginin majalisa. Kuma duk da haka bai rage wannan biki tasiri ba, domin na tattauna a nan kofin majalisa, tattauna da mutane da suka zo daga jihohi masu yawa, Tennessee, Ohio, na tsakiyar Amurka da ko ina daga fadin Amurka sun zo don su taya wannan murna. Kuma na dan ma musu tambayar cewar bata yi sanyi ba ganin cewar sun zo, kuma gashi yanzu ba a yi a wannan wajen, sun ce ba wannan ba ne ya dame su ba, su dai suna son su tabbatar da sun ga tarihi an yi shi. Kuma a babban abin da suke jira su gani shine dokoki ko kuma abubuwan da Trump zai yi bayan an rantsar da shi da ya yi alkawarin zai saka hannu akan wasu dokoki, zai amfani da ƙarfinsa na zartarwa don ya cika wasu alƙawura da ya yi a lokacin yakin neman zaɓe na kamfen, wanda aƙalla sun kai kusan 100 yanzu ake tunani zai saka hannu in an jima kaɗan bayan an rantsar da shugaba Trump.
To, a duk da ma ka ɗan taɓo batun, ya yanayin yawan jama'a yake a wannan yanki na farfajiyar majalisar, duba da cewa an maida wannan biki zuwa cikin ginin majalisar a maimakon yadda aka saba yi a matattakalar yankin yammacin shi wannan gini na majalisa?
Kwarai da gaske an saba guna da wannan taro ne a dandalin Malonko, kuma na ce kofar yamma ta majalisar dokokin Amurka. To, amma saboda an maida shi ciki yanzu, duk da haka akwai mutane da yawa da ya kamata a ce sun kasance a nan babban fili na National Mall, yanzu sun tafi wato babban ɗakin taro na Capital One Arena, inda a yanzu haka suna kallon duk abin da ke faruwa ta wato manyan majigi, ko kuma na ce screen da ake za a nuna musu abubuwan da ke faruwa a cikin rotunda, sun suna can wato filin Capital One Arena, ko kuma in ce wannan ɗakin taron. A nan mutane suka taru kuma suke kallo wato abubuwan da ke faruwa kai tsaye a cikin majalisar.
Wato, ina fahimce ka dai wannan mataki ne aka ɗauka domin a kare su kansu masu zuwa kallon wannan biki daga yanayin sanyi, tunda an shigar da manyan baki da shi zaɓuɓɓen shugaba da sauran manyan 'yan siyasa cikin zauren, su ma bari a kara waɗanda suka zo wannan kalan abin tarihi kenan.
Wato, tun farko ma mizanin da shugaban ƙasa mai zuwa wato Donald Trump ya ɗauka kenan ya sa ya canza wannan taro, duk da yake mutane sun san shi yana da son taronsa ya yi kyau, ya yi daɗi, ya yi armashi, mutane su yaba. To, amma duk da haka, saboda kula da lafiyar al'umma, ka san wannan sanyi zai iya illata mutane a yanda yake, saboda mutane za su iya tsayawa tsawon sa'o'i, wato zai kai sa'o'i 5-6 a wannan taro da mutane tun farko suke zuwa. To, ana ganin idan aka yi mutane haka ba musu adalci ba, dan za su iya fadawa ko wata cuta ta iya samun su.
Dan tabo bana batun tsaro a wannan wuri da ake biki a Sarfilu,
Malam Mahmud, bikin lamarin tsaro mu da muke nan birnin Washington mun san abubuwan da suke faruwa tun satuttuka kafin ma wannan biki. Wato, hukumar wato Secret Service sun yi kokari, sun wato inda aka mamaye da security, in kaga abin babu magana, tsaro kan an riga an sa shi, wato wasu shingaye ma gaba daya aka ba aka zage majalisar, wanda marabba'inta wato ba karamin girma bane da ita ba, amma saboda yadda aka sa mutane matakan tsaro, aka kawo abubuwa wato jami'an tsaro daga ko ina suka zo, su ba tsaro kan malam bana jin wannan tsaron akwai wani abu da zai iya shiga da shi sai dai wani ikon Allah.
Ina ga mu ma nan kan ginin VOA an zagaye shi saboda ya fada cikin farfajiyar yankin da ake tabbatar da tsaro, duba da cewa yana kusa da ginin majalisar.
Wannan haka yake kwarai daga su. To, yadda ga an zage wannan farfajiya, aka gaba ɗaya majalisa ta zagayo gari guda a zagaye take.
To, madalla, mun gode Sarfilu, da fatan kai ma ka yi shigan sanyi, duba da irin wannan tsananin yanayi da ake ciki, za mu sake waiwayan ka a cikin shirin nan gaba.
To, na gode kwarai kwa nayi, na gode Malam Mahmud.
To, Sarfilu Hashim Gumel kenan a wajen bikin rantsar da Donald Trump a matsayin shugaban Amurka na 47. Yanzu ga Babu Yakubu Makeri ya dawo mana da zagayen labarai a kashi na biyu.
Dandalin sada zumunta na TikTok ya dawo yana aiki ga masu amfani da shi a Amurka a jiya Lahadi, bayan da aka dan dakatar da shi na dan lokaci a nan Amurka da aka haramta, wanda aka haramta dandalin sada zumunta akan matsaloli na tsaron ƙasa. Lamarin da ya faru ne a daidai lokacin da ake shirin sake gwamnatin Amurka, yayin da zaɓaɓɓen shugaban ƙasa Donald Trump ya ce zai nemi tsawaita lokaci kafin dokar ta fara aiki. Ya kuma ba da shawara a wani sako da ya kafe a dandalin True Social cewa zai bari Amurka ta mallaki kashi 50 cikin 100 na TikTok. A ranar Juma'a ne kotun kolin Amurka ta amince da dokar da Majalisar Dokokin Kasar ta shirya shi, wadda ke ta buƙaci wato a haramta TikTok a nan Amurka, har sai kamfanin na kasar China ya sayar da shi zuwa ranar Lahadi. Gwamnatin Biden ta ce ba za ta nemi aiwatar da dokar ba a kwanaki na ƙarshe na mulkinta, inda ta bar batun ga Trump da gwamnatinsa wadda zai ɗere akan ƙarar mulki a yau Litinin. A ƙarshe, ma'aikatar tsaron Ukraine ta faɗa a yau Litinin cewa ta harbo jirage mara matuƙa 93 a cikin dare da 41 da Rasha ta kaddamar a wani harin cikin dare da ya auna yankuna da dama a ƙasar. An gano jiragen ne wanda aka harbe su a Chikarsi da kuma yankin Dnipro da Donetsk da Kharkiv da Kherson da Kyiv da Mykolaiv da Poltava da Sumy da sauransu, a cewar wato ma'aikatan sojin saman Ukraine. Gwamnatin Dnipro Serhiy Lysak ya faɗa a wani sakon Telegram cewa hare-hare na Rasha da ya haɗa da artillery da kuma makamai masu linzami sun lalata benaye masu tsayin gaske guda hudu a yankinsa. Ita ma ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa a yau Litinin cewa ta lalata jirgi mara matuƙi sama da 30 na ƙasar Ukraine a yammacin ranar Lahadi da kuma safiyar yau Litinin.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kamar yadda muka sanar tun a farkon shirin, muna tare da Dr. Muhammad Kabir Hassan, dan asalin Najeriya, mazaunin Amurka a ɗakin watsa labaran namu, wanda zai taya mu da fashin baki. Dr. Barka da wannan lokaci.
Barkanmu masu saurare.
To, Dr. Dan gaya mana muhimmancin wannan rana ta rantsar da sabon shugaba na Amurka, wato Donald Trump, a karo na 40, wato shine na 47 kenan, a duba da kuma yanayin tarihin ga abin da ya kai mu ga wannan rana.
Wannan rana yana da muhimmanci sosai, saboda tunda aka kafa kasar Amurka a 1773, ake mulkin demokradiyya, wanda kowane shekara hudu sai an sake rantsar da shugaban kasa, tun daga General Washington wanda ya canza ya zama mulkin hula zuwa yau Donald Trump, wanda shine na 47. Rana ne mai dumbin tarihi da kowane shekara hudu Amurkawa na ganin cewa wannan abu ya faru, kuma an ci gaba da gwamnati lami lafiya. So wannan kenan. Na biyu kuma, ranan ya zo daidai da ranan da aka saka kowane January na murnan gwarzon mulki na 'yancin baƙaƙe Dr. Martin Luther King. Another abu kuma shine, kullum an saba yin wannan biki a waje ne, a nan farfajiya gaba da majalisa, da rabon da yi abu a ciki kamar yadda ake wannan tun 1985 na shi rantsar da tsohon shugaban kasa Ronald Reagan. So wannan sanyi da ake yau gaskiya ana sanyi sosai, zan gaya muku, saboda na yi zaman Pennsylvania, so na san sanyi. So wannan sanyi, ana sosai sanyi, so an maida bikin ciki. Amma duk da haka, mutane sun zo daga nesa sosai, don kana fita garin zaka ga magoya bayansa ko ta ina. So wannan babbar rana ne a tarihin Amerika kowane lokacin zai wannan abu.
Bayanai kuma sun yi nuni da cewa wasu mutanen tun karfe 11 dare na jiya suka bulayi a wannan farfajiya da za a yi, ko kuma zaure da aka mai da shi wannan biki na Capital One Arena. Kamar hakan biki nunawa, kaɗan fara batun maganan magoya bayansa da suka fito.
So akwai Capital One Arena, wani babban fili ne na wasanni. Nan akan yi biki a rufe yake. So magoya bayansa da yawa da suka zo sun kama waje sun shiga, don kuma jiya ma ya yi rally a wajen. So wasu ina jita a wajen ma watakila suka kwana, saboda sai da ya tabbatar ya musu rally suka ji abin da suke sun ji daga wajensa, gangamin da ya yi sosai. So babun mamaki ba ne suna tare a can, amma ina tabbatar maka har ta nan wajen, duk da sanyin da ake, akwai mutane a waje, akwai masu sai da hulunansa ne, ga sunan dai kusa da ofis ɗin kunan ma na gauni da kayan
Na ga kaɗan yi batun maganar magoya bayansa da suka yi dandazo a wannan wuri. Kamar shi Trump akwai ɗan bayani da ya yi a wannan gangami da ya yi. Ɗan taɓa mana batutuwan da ya ɗan ambata da ya ce zai aiwatar duk da ma dai ya sha faɗa a lokacin yaƙin neman zaɓensa.
To ai ka san dama shi da mutanensa a rally akwai alƙaruran da yake musu na za a duba regulations.
Dokoki
da aka saka nan gwamnati sosai wanda ana ganin suna takura man gwamnati da mutane zai rage su. Babban abin da wasu suka yi zuwa akan maganan shiga da fita immigration, ya yi alƙawura zai dau matakai akan immigration. Akwai maganan jihohin da suke goya masa baya masu haƙan mai, ya ce zai ƙara ɗaure man wannan maganan haƙan mai drilling mai zahohi su Pennsylvania,
hakumai
su yammacin jihar Pennsylvania, su North Dakota, su Oklahoma da sauransu. So kowanne akwai abubuwa alƙawura da ya musu da yawa, sannan kuma akwai da yawa da suke ganin kaman ai in sun ci zaɓe ba za a ba su ba. So suna so zai su zo su gani da ido cewa lalle wanda suka zaɓa ya hau. So ga sunan dai.
To doctor, akwai wata tambaya da zan maka amma an daga mana hannu, zamu sake waiwayoka nan gaba a cikin shirin domin mu ji abin da zaka ce mana dangane da wannan muhimmin rana ta rantsar da shugaban Amurka a karo na 47 wato Donald Trump.
Manyan 'yan siyasar Najeriya ya zama za su iya shiga Amurka da ke nuna ba su da wani kashin kaji da zai hana su rawar gaban hantsi a takarar madafun gwamnatin tsakiya. In za a tuna 2019 sai da ɗan takarar PDP Atiku Abubakar ya ziyarci Amurka don rufe bakin masu caccakarsa cewa inda yana da gaskiya ya ziyarci Amurka mana. Hatta shugaban da ke gado Bola Ahmed Tinubu ya sha da ƙyar wajen binciken sahihancin kammala karatunsa a jami'a a Amurka da aka ya kai ga hukuncin kotun koli da ya kawar da tuhumar don ta zo ne bayan zaɓe. A ranar 30 ga Oktobar da ta gabata, shugaban Amurka mai barin gado Joe Biden ya buga shugaba Tinubu waya inda ya gode masa bisa yadda Najeriya ta yafe wa ɗaya daga jagororin kamfanin Binance masu hada-hadar kuɗin crypto Tigran Gambaryan ba Amurke bisa dalilan jin ƙai bayan tura shi zaman jiran shari'a a gidan yarin kuje a Abuja. Shin tasawar Najeriya da Amurka ce ko kuwa cika yarjejeniyar yaƙi da almundahana ta sa Amurka kwanan nan dawowa da Najeriya dala miliyan 52.88 da tsohuwar ministar fetur da ya zane Alison Maduke ta wawure ta kai Amurka.
This agreement I think marks a significant milestone, as the minister said, in the ongoing collaboration between our two governments in combating corruption.
Wannan yarjejeniya kamar yadda ministan shari'a na Najeriya Latif Fakbemi ya faɗa ta alamta gagarumar nasara tsakanin gwamnatocinmu biyu kan yaƙi da cin hanci, ƙarfafa bin doka da oda. In ji jakadan Amurka Najeriya Richard Mills. Ga dawowar turan mulki, masanin kimiyyar siyasa na jami'ar Bayero Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa ya ce yana gani akwai raguwar barazanar targaɗin hulɗar Najeriya da Amurka a ɓangaren diflomasiyya, shige da fice, tsaro da sauransu.
Cewar a sa rai sauƙi yana biye saboda an sha wahala 'yan shekarun nan, to kuma sunnar rayuwa ita ce dukkan da wahala ta yi wahala to ka sa rai da sauƙi a kusa. Shi ya sa wannan zaben nasa da wannan zuwan nasa da zai dawo karo na biyu da damar da isa mu na ikoma gefe guda ya karatun baya ya ga yadda ya tafi da gwamnati a baya da yadda aka tafi da ita bayansa. To in ya dawo za a sami wasu wani sassauci da inganci na hulɗa da Amerika da kuma ƙasashen Afirka musamman Najeriya. Manufofin Trump musamman irin na baya san ma ya ɓata lokacin Amerika da kudinta da makamanta akan yingimu. Idan akwai hannun Amerika a zargin da ake yi na rashin zaman lafiyar Najeriya, kila sai a ga rigingimin sun fara yin ƙasa, kuma wannan riba ce ga Amerika da Najeriya.
Shi kuma tsohon jakadan Najeriya a Trinidad da Tobago Hassan G. Kardo ya ce Trump ɗan keke da keke ne.
Ya fito a fili ne ya ce maka ga kaza, in ka ga dama ka yi, in ka ga dama ka bari shi sai ya yi gaba. Mutumin da ya fito ya gaya ma mutane ƙarara gaskiya da gaskiya, musamman auren jinsin da ake so a yi a Amurka. Yana cikin abin da nake yaba masa saboda yace Allah bai yi kuskure ba da ya haɗa ci ɗan adam namiji da mace. To babban nazari dai wato dama abin da ya shahara a harkan tattalin arziki, kuma mu yawanci muna hulɗa ta cinikayya da ƙasar Amurka. Ana gani Najeriya za ta samu alfanu da ƙasar Amurka saboda shi harkar tattalin arziki baya wasa da shi, kuma an san cewa Najeriya tana hulɗa ta cinikayya da ƙasar Amurka. Ina gani kuma insha Allah za a dore akan wannan ɗin, kuma za a tabbata wannan harka ta diplomasiyya samun cigaba ƙasashen duka biyu.
Hakika, yayin da ƙasar Sin ke ƙara neman kusaci da Najeriya ta fuskar tattalin arziki, Rasha ke samun gurbin zama a makwabtar Najeriya. Najeriya na taka tsantsan da duk wani matakin juya alƙibla daga Amurka ko ƙasashen yamma. Nasiru Adamu Ali, kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu Ali da fatan za a mana afuwa na rashin gabatar da wannan rahoto. To, dangantaka tsakanin Ghana da Amurka ta samo asali ne tun a shekarar 1957 bayan da Ghana ta samu yancin kai daga mulkin mallaka, kuma alaƙar ta ƙara ƙarfi bayan Ghana ta kasance wata turbar demokradiyya da tabbatar da zaman lafiya a Afirka tun shigar ta jamhuriya ta hudu a shekarar 1992. Hakan ya sa shugaba George W. Bush da Barack Obama da Melania Trump da Nancy Pelosi da kuma mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris suka ziyarci Ghana a lokuta daban-daban. Idris Abdullahi Bako daga Accra ya haɗa mana wannan rahoto.
Tun bayan shigowar jamhuriya ta hudu a shekarar 1992 ake samun kamanceceniya a siyasar ƙasar Amurka da Ghana, domin a duk lokacin da jam'iyyar Democrat ke kan karagar mulki a Amurka, ita ma jam'iyyar NDC ya kasance tana kan karagar mulki a Ghana, haka kuma jam'iyyar Republican ta Amurka da kuma jam'iyyar NPP ta Ghana. Sai dai an samu ɗan canji a shekarun 2021 da 2025. A zaben 2020 jam'iyyar Democrat na Joe Biden da Nana Akufo-Addo na NPP ne suka yi mulki, sai dai NDC da Democrat duka sun fito da mace a matsayin mataimakiyar shugaban ƙasa. Sai a zaben 2024 ne aka sake samun bambancin jam'iyyu, wato Donald Trump na Republican da John Mahama na NDC. A nan ɗin ma an samu kamanceceniya, domin dukkansu tsofaffin shugaban ƙasa ne suka dawo suka lashe zaben. Dangantaka tsakanin ƙasashen biyu na da matuƙar kyau, inda ake samun tallafi na ci gaba na ƙara ƙarfafa a sassa daban-daban. A ɓangaren tattalin arziki, a matsayin Ghana na mai cin gajiyar tsarin nan na dokar ci gaban Afirka da damarmaki ko agowa takaice, Ghana na shiga da kayayyaki daban-daban sama da kala 1,800 zuwa ƙasar Amurka babu haraji. Mai sharhi kan tattalin arziki Hamza Tijjani ya yi ƙarin bayani.
Ghana na cikin manya-manyan kasashen da ƙasar Amurka ke kasuwanci a nan nahiyar Afirka. Mun duba shekara 2020 da hudu, kasuwancin da Ghana ta yi da kasar Amurka ya haura biliyan ɗaya na dalan Amurka. Kasar Amurka akwai gudunmuwa da dama da take ba wa kasar Ghana, musamman shekara 2024 da Ghana ta fito da kasafin kudi, sai da Amurka ta taimaka mata da kudi miliyan 150 don a taimaka yadda za a yi a bunƙasa harkoki na tattalin arziki. Kuma muna sa ran sabon gwamnati da za a yi shi kuma zai ci gaba da irin alaka mai kyau da ke tsakanin Ghana da kasar Amurka.
Haka kuma Amurka da Ghana na aiki tare kan batutuwa da suka shafi tsaro da alakar diplomasiyya. Sojin ƙasashen biyu suna ba da haɗin kai a cikin atisayen horaswa na haɗin gwiwa da dama ta hanyar rundunar Amurka da ke Afirka. Masani kan harkokin tsaro da alaka tsakanin ƙasa da ƙasa Irbad Ibrahim ya ce,
Ghana tana samun tallafi a gun Amurka kan lamarin tsaro. Suna turo mana masu horo, ana kiransu security trainers. Haka kuma akwai jami'a da aka budeta na Kofi Annan International Peacekeeping Training Center. Agaji na fitowa a gun Amurka. Gabanin Ghana ta tura sojoji aje a raba fada. Gabanin su wuce, ita Amurka na turo kwararru wanda suka fahimci lamarin tsaro su ba da gudunmuwa tukun a wuce. Ita Amurka kuma lokacin da ta sha yawan magana na mutane kamar wanda aka rike a Guantanamo, wannan kurkuku da ita Amurka ke da ya kamata a maida mutane wasu kasashe a kulle wannan wuri. Biyu daga cikinsu da Amurka ke neman wata kasa ta karbe su, kasan Ghana ta karbe su.
Sakataren jam'iyyar CPP na yankin Ashanti kuma mai sharhi kan alaka tsakanin ƙasa da ƙasa, Isa Abdulsalam, ya bayyana muryar Amurka buri da kuma fatansa ga yadda alaka tsakanin ƙasashen biyu za ta kasance a gwamnatin Donald Trump.
Da yake mun taba samun gwamnatin Trump, mun ga abin takarwan ganin shi a lokacin. An karo gwamnatin da ya mulki wasu shekarun da ya wuce ba da jimawa ba, kaga kaman a lokacin shi ba mu samu matsala haka da American ba. Muna fatan kaman in ya zo ba zai zo ya yi abin da zai kawo mana matsala na wurin komo da 'yan Ghana da suka shiga ƙasar Amurka, wanda ga sun bada hanyoyin da suke ganin ba daidai ba ne. Sannan kuma na ganin tun da shi dama asali ba wani mai kuntatawa kan batun 'yan Madugu da Luwadi ba ne, to muna ganin zuwan shi ma ya kawo mana masu sauki, ya ba mu dama mu yi yamma yi dokanmu cikin kwanciyar hankali da ba wani tsoron cewa Amurka da su fitire mu ko da su hana mu wasu abubuwa ba. Ya zo ya yi abin da ya saba yi ko kuma ya yi fiye da haka, amma ba kasa da abubuwan da ya yi ba.
Kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta bayyana, kasar Ghana ce babbar abokiyar hulɗar ta yammacin Afirka. Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na